بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar Alhamis 25 ga watan Jumadal Ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama daga Makka zuwa Madina yau shekara 1440 wanda yayi daidai da ranar 31 ga watan January shekarar miladiya ta 2019 a wannan makaranta ta Sheikh Abubakar Gumi College of Higher Islamic Studies dake nan Tudun Wadan Zaria dan gabatar da nasiha ga ƴan uwa mata. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Amin. Kamar yadda dan uwa mai gabatarwa ya faɗa, ba a bani matashiyar da zan yi magana akai ba, dan haka har zuwa yanzu da nake wannan salati da sallama gaskiya ban san abin da zan yi magana akai ba. Wannan ita ce tsantsar gaskiya. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Alƙur'ani ya bamu labarai na annabawa daban-daban, waɗannan labarai suna ɗauke ne da abubuwan lura, abubuwan ɗaukan izina da wa'azi, tun daga wa'azin da ya shafi shi kanshi annabin wannan al'umma, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, waɗanda Allah yake bayyana mishi labaran annabawa da irin gwagwarmayar da suka sha, ya kuma kwantar mai da hankali cewa irin abin da mutanen shi suke mishi na ƙin gaskiya, mutanen Makka sun ƙi gaskiya da ya zo da ita, to ba a kan shi aka fara ba. Irin sunayen da suke faɗa mishi na banza, su ce mishi mawaƙi ko su ce mishi boka ko ɗan sihiri, duk ya gabata an yi wa wasu annabawa irin wannan sharrin. Sannan gare mu kuma mu al'umma har ila yau akwai abubuwan ɗaukan izina da abubuwan lura da wa'azi. Ina so na yi amfani da wannan dama na ƙoƙarin fitar mana da wasu abubuwan lura a cikin labarin wani annabi daga cikin annabawa, waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin su a cikin Alƙur'ani. Wannan annabin shi ne Ayyub alayhi salam. Annabi Ayyub alayhi salam sunan shi kenan Ayyub ibn Mus, wanda kamar yadda malaman tarihi suke ba da labari yana cike nasaba zuwa ga annabi Ibrahim alayhi salam, saboda faɗin Allah wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha. Sai Allah ya ce inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi ay wa min dhurriyyati Ibrahim akwai Daud wa Sulaiman wa Ayyub. Saboda wannan zancen da Allah ya faɗa a cikin suratul anbiya, malamai suke tabbatar da cewa annabi Ayyub alayhi salam nasabarsa tana cikewa ne zuwa ga annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, wanda dama shi uba ne da kaka ga annabawa da dama. Kisar annabi Ayyuba a takaice, abinda take faɗa shi ne kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul Sa'd da yake cewa wadkur abdana ayyuba idna da rabbahu anni massani ash-shaytanu binusbin, anni massani ash-shaytanu cikin suratul Sa'd, massani durne
واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مقتصد بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب وخذ بيدك دبسا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب waɗannan ayoyin da ke cikin suratul sa'ad su ne a takaitaccen bayani akan kisan annabi ayyub alayhi salam. Allah ya ce kuma ka ambaci bawanmu ayyuba yayin da ya kira Allah ubangijinsa yake cewa anni masaniya shaytanu shaydan ya shafe ni binusbin wa azab ya shafe ni da cutarwa da kuma azaba ina jin radadin ciwo. Allah ya ce mishi urkud bi rijlika ka zunguni kasa da kafarka hadha mughtasal ruwa zai fito wanda zaka diba kai wanka wa sharab barid ruwa mai sanyi na yin wanka wa sharab kuma ka sha. Da yi haka Allah ya ce wa wahabna lahu ahlahu sai kuma muka bashi kyautar zuriyarsa iyalan gidansa wa mithlahum ma'ahu muka ninka mishi da irinsu rahmatan minna rahama ce wannan daga gurinmu inji Allah wa zikira da kuma abin ambato li ulil albab ga masu hankali. Sannan sai Allah ya ce kuma wa khudh biyadika dikfan ka dauki tsintsiya tarin tsintsiya da hannunka fadribi kai duka da tsintsiyan ka karya rantsuwarka kenan ko. Allah ya ce wala tahnas kada rantsuwa ta cika inna wajadnahu sabira. Allah ya ce mun tabbatar cewa ayyuba bawa ne mai hakuri yayi hakuri da irin jarabawa da Allah ya mishi. Allah ya ce ni'mal abd madalla da wannan bawa mai hakuri innahu awwab lalle shi ayyuba mai komawa ne zuwa ga Allah. Wannan abin da Allah ya bada labari kenan a wannan wuri cikin suratu Sa'ad. Akwai wasu maganganu a wasu wurare daban-daban amma ina so na dauki hadisin da zai bayyana mana labarin dalla-dalla ya wadatar da mu daga duk wani labari wanda yake a gefe. Al-Imamu Ibn Hajar rahmatullahi alaihi a cikin littafin Fathul Bari yake magana yana cewa abin da ya fi komai inganci game da labarin annabi ayyuba shine hadisin da Ibn Abi Hatim ya fitar a cikin tafsirinsa. Haka baya ga shi wasu malamai ma sun fitar da wannan kissa za mu zo mu ji bayani akan su insha Allah a tattakaice. Kissar ga abin da take cewa daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala manzon Allah ya ce inna ayyuba نبي الله كان في بلائه 18 سنه ايوب annabin Allah ya zauna cikin jarabawar da Allah ya mushi shekara 18 yana fama da rashin lafiya a jikinsa aka ce sai da gaba daya gabobin shi suka daina aiki babu abin da yake aiki a jikin shi in banda harshen shi da yake ambaton Allah cuta ta kai cuta arzikin shi gaba daya ya kare farafadahu qaribu wal ba'id mutane duk suka yi watsi da shi makusanta da na nesa da matan shi da ƴaƴan shi da yayi da kannai da ƴan uwa kowa ya guje shi makwabta kowa ya watsa ya bashi waje illa rajulani min ikhwani ibanda wasu mutum biyu daga cikin ƴan uwansa kana min akhassi ikhwani sune ƴan uwansa mafiya kusanci da shi su kadai suka saura wanda basu gudu suka bashi ba kana yaqduwani ilayhi wa ruhani ilayhi sukan zo da safi su duba shi su sake zuwa da yamma su duba shi sauran mutane kawai suna jira su dace ya mutune duk sun hakura sun bashi waje
waɗannan su ne kadai suke zuwa suna duba shi safe da yamma kullum. Faqala adu mali sahibi, su din ma wata rana sai suna fira suna cewa lallai ata'alamu wallahi laqad adnaba ayyubu dhanban ma adnabahu ahad, yace wallahi ni ina ganin fa ayyuba yayi zunubi ne ba wanda ya taba irin zunubin shi. Ai ko yanzu haka mutane suke cewa ko ha ga mutum cikin wata jaraba sai a ce wani laifi yawa Allah shi din da aka yi akwai laifin da taiwa Allah ya wata ya sata a cikin wannan ibtila'i, ba dole bane ya zama haka. Suka tsaya suna gulmashi suna cewa duk yanda aka yayi wani zunubi ne mai ƙarfi shi yasa Allah ya jarabce shi. Sai ɗayan yake cewa wa ma zaka, me kake gani to wani zunubi ne? Qala mundu 18 sana lam yarhamhu Allah fa yakshifu anhu, ce to ni ban san ko wani zunubi yayi ba, amma dai gashi nan shekara 18 Allah bai tausaya mishi ba har yanzu balantana ya warke. Falamma raha ilayhi lam yasbir ar-rajulu hatta dhakara dhalika, da suka je gurin shi da yamma sai suka bayyana mai suka ce dazu muna magana tsakani da Allah mun yi magana ka kuma ga abin da muke cewa mu muna ganin akwai zunubin da kai wa Allah mai girma shi yasa Allah yake maka wannan jarabawa, me zai hana ka fito ka bayyana zunubin nan ka tuba wa Allah ko Allah ya yafe maka? Sai yake cewa to shi bai san zunubin da yayi ba. Yace ni ban san zunubin da kuke tsammanin nayi ba, dan ni abinda zan iya tunawa kawai shine so da dama idan na wuce naga mutane suna magana ko suna rantsuwa nakan koma gida na je ne musu kafara. Yace in dai zunubi ne to hala wannan shine zunubi na, na shiga abinda ba ruwara. Idan yaje wani yayi rantsuwa akan ƙarya dan yaje gida sai ya dauki abin kafara hatsi ko tufafi sai ya sadaka da shi ya wakilci wancan da ya rantsuwa akan ƙarya. Yace to watakila wannan shine laifina, in ba wannan ba ban san wani laifi da nayi wa Allah ba. Kaga wannan ai aiki ne ma na falala ko? To yace to ina tsammanin wannan shine laifinsa. Haka ya ci gaba da fama da wannan cuta. Kudama idan yana da wata bukata kamar zai yi wanka ko zai yi tsarki, akwai matashi da ta saura, bana so ta karanta larabci ne saboda kada ya zama mumin, sai ta kamo hannun shi sai an rike shi sai an kwantar sai an tayar sai ta fita da shi. A zamanin su ba a yin bayuka a cikin gida, ba a yin ban daki toilet ba a yi a cikin gida, sai an je bayan gari sai ta je da shi bayan wani dutse ta jira shi ya biya bukatar sa, sannan sai ta zo ta sake daukar shi ta mai da shi gida. To a wannan ranar da yayi addu'a din da yake cewa anni masani ash-shaytanu bi nusbin ko anni masani ash-shaytanu bi menene malam dan aya anni masani ad-durr wa anta arhamur rahimin, a lokacin da yayi wannan addu'a da Allah yake cewa fastajabna lahu, muka amsa masa. To a wannan ranar ta jira shi bata ga ya mata alama cewa ya gama ba, sai ta gangara bayan dutsen tana so ta duba shi, tana zuwa sai ta ga wani mutum lafiyayyen mutum, ta ce mishi bawan Allah, dan Allah baka ga amara aita ayyuba zalikan zakan nabiyyal mubtala, baka ga ayyubu ba wannan annabin da Allah ya sa mishi jarabawa? Sai yace mata aini ne. Kafin ya ce mata ni ne sai take cewa karka ce amma na maka shishigi, amma wallahi sanda yake lafiyar shi lau ban taba ganin mutumin da yake kama da shi irin ka ba, sanda yake lafiyar sa kama ku daya. Sai yace mata aini ne, tace da Allah karka zoleye ni, mijina ne fa yanzu na kawo shi nan wajen dan ya biya bukatar shi, gashi baya wajen. Yace mata aini ne, sai da nuna mata wata alama da ta tabbatar shi ne ya warke fes kamar ba shi ba. Me shine sai Allah kuma yake cewa wa habna lahu ahlahu, sai muka dawo mishi da iyalansa, dukkan ƴaƴan shi sun mutu, yana da gonaki, dukkan gonakin an ce yana da babban fegi daya na alkama daya na sha'ir, duka sun lalace sun kone sun mutu, sannan yana da garken dabbobi shanu da awaki da sauransu su ma gaba daya sun halaka. Sai Allah ya dawo mishi da wannan arzikin gaba daya, Allah kuma ya ninka mishi ƴaƴan shi duka, Allah ya raya mai su daga mutuwa. Haka malamai suka ba da labari, malaman tafsiri, ba wai sai da aka sake haifan wasu ƴan ƙanana suka yi tasowa ba, da girman su sai ya ga duk sun dawo cikin rayuwa. وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ Allah ya ninka mishi yawan ƴaƴan shi da iyalansa rahmatan minna Allah ya ce wannan tausayi ne daga gare mu ina fata muna ganewa to bayan da haka ya faru kuma waɗannan gonaki nashi kamar da Imam al-Bukhari ya rawaito sai Allah ya mishi ruwan sama a iya gonakin wannan ruwan sai ya juye kawai ya zama ruwan kudi ne na zinariya to shine yana cikin wanka babu ma kaya a jikin shi sai dinga sufa yana tara kudin yana tarawa shine ya Allah yake ce mishi haba ayyuba din ni'ima da nemaka bata isa ba kuma sai kaya hada ba sai yace ai ba wanda yake koshi da ni'imar ka ya Allah ya ci gaba da tara kudin shi masu yawa ina fata mun gane wannan hadisi baya ga Ibnu Abi Hatim a cikin tafsirin sa akwai al-Imam Abu Ya'la ya fitar da shi a cikin musnad din sa haka Ibn Hibban al-Busti malamai sun inganta shi kamar Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su malaman tafsiri suka ce kamar yadda na ambata tun farko Ayyuba alaihi salam Allah ya jarabce shi akan komai akan jikinsa akan dukiyarsa akan iyalansa sai dai waye gari bayi da kowa ba shi da lafiya ba shi da mai taimakon sa ba shi da komai to cewa da aka ya dauki tsintsiya yayi duka wannan matar tashi tana cikin kula da shi sai zama ba su da abin da za su ci ba su da komai to sai ta kan fita ta je tana yin wanke-wanke ko shara ko renan yara tana yin aiki a gidaje daban-daban wani lokaci har gona take zuwa ta yi kwadago dan ta samu musu abin da za su ci to wannan abin da ta yi shine ya bashi haushi shine yake cewa ya rantsa da Allah idan ya warke sai ya hukunta ta shine Allah ya ce mishi ya dauki tsintsiya ya kirga tsintsiya guda 100 sai ya buga mata su daya maimakon bulala 100 da yace zai mata saboda kai rantsuwa ta kama shi shine ma'anan wa khud bi yadika dhikhsan fadrib bihi wala tahna ka dauki tarin tsintsiya ko abin nan zangarniya ka dake ta da shi kar rantsuwa ta kama ka to wannan a takeice yayin uwa masu albarka shine abinda Allah ya bada labari na annabi Ayyuba a cikin alqur'ani da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama yake so shi ba wai sukan fadi duka tarihin annabin bane a akan waru wani abu ne wanda zai zama abin lura abin daukar izina sai a ambata to akwai darussa masu tarin yawa wanda zamu iya koya daga wannan kissa abin farko shine wato ibtila'i jarabawa da Allah yake ma bayinsa to sunna ce ga bayin Allah na gari Allah yana jarabtan bayin shi mutanen kirki baya kyale su haka kamar da Allah yake cewa walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshiris sabirin lalle zamu jarabce ku da ragowa da samun matsala na tsoro da yunwa da tawaya a cikin arzikinku da tawaya a cikin rayuwarku da tawaya a cikin itatuwa waɗanda kuke nomawa Allah ya ce ku yi bishara ga masu hakuri waɗanda za mu ba su ladan hakuri babu lissafi a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar manzo Allah yake cewa man yuridillahu bihi khairan yusib minhu wanda Allah yake san shi da alkhairi sai ya jarabce shi sai ya sanya mishi wata jarabawa wani abu da zai zama mishi wato matsala a rayuwarsa game da arzikinsa ko iyalansa ko lafiyarsa ko game da rayuwa ko addininsa ko shugabanci ko duk wani abu sai ya shiga cikin wata jarabawa da kunci don haka sabanin tunanin mutane su mutane suna tunanin duk wanda kaga shi cikin wani bala'i to Allah baya san shi ne a'a ba haka bane tayyuma Allah yana san shi ne ko ya zama wali ne na Allah mutumin kirki ne bawan Allah ne Allah yana so ya ƙara daga darajarsa ko ya zama wani wanda ya sabo ne ko ya yi laifi Allah yana so ya kankare mishi wannan zunuban domin hatta kaya wanda mutum zai taka kamar yadda hadisi yake faɗa mutum ya taka kaya ya ji zafi Allah zai kankare mai zunubai da wannan zafin da ya ji har ila yau a cikin hadisin da al-Imam at-Tirmidhi ya fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu al-bala'u bil mu'min wal mu'mina min nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'a bawa musulmi ko baiwa musulma ba za su gushe ba suna samun jarabawa a cikin rayuwarsu da dukiyarsu da iyalansu har sai sun wayi gari ran da za su mutu to ba su da wani zunubi Allah ya gama kankare musu zunubansu wannan al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi da isnadi tabbatacce a cikin riwaya Imam Ahmad kuma yake cewa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi kowa ana yi mishi jarabawa ne gurgurdan addininsa dan haka al-amsal fal-amsal hatta zazzabi da mutun zai idan bawon Allah ne mutumin kirki sai zazzabin shi yafi zafi fiye da wanda bai kai shi nagarta ba annabawa idan za su rashin lafiya rashin lafiyarsu tana da tsanani daga su kuma sai siddiqai daga su kuma sai waliyai da sauran mutanen kirki haka dai al-amsal fal-amsal al-amsal fal-amsal wannan na farko kenan cewa sunnar Allah yana jarabtan bayin shi na kirki abu na biyu da ya kamata mu kalla anan shine shi jarabawa ba alama bace ta cewa mutum ba na kirki bane kamar yadda na ta fada hadisi yazo wanda aka ruwaito shi daga Mus'ab dan Sa'ad daga baban shi Sa'ad radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi ko kuma shi wannan bawan Allah ya tambaye manzon Allah yake cewa ya rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'an a cikin mutane suwaye suka fi tsananin jarabawa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mishi al-anbiya'u thumma al-amsalu fal-amsal annabawa sun fi kowa shiga tsananin jarabawa sannan wanda yafi kirki sannan wanda yake bayar da shi a kirki haka dai haka dai haka dai har zuwa ƙarshen hadisin wanda al-Imam Ahmad da Tirmidhi suka fitar da shi daka mu gane ya ƴan uwa masu albarka jarabawa da Allah yake wa mutum ya jarabce shi da talauci ko rashin lafiya ko kuncin rayuwa ko ya jarabce shi da ƴaƴa marasa kirki marasa tarbiya ko iyalai waɗanda suke ba sa jin maganarsa ko ya jarabce shi da wani shugabanci wanda zai rasa yadda zai yi da shi ko ya jarabce shi da asara a dukiyarsa ko gobara ko irin fitintunin zamani din na a ce an kama mutum sai an biya kuɗi ko an yi kaza ko an yi kaza ko ya jarabce ki da rashin haihuwa ƴan uwa da dangi da kishiyoyi ko wata haihuke kuma shiru babu haihuwa ko ya jarabce ki da rashin samun miji duk ba alama ce akan ke mutum ya banza bace ya fi kusa da alamta cewa ke mutum ya kirkice fiye da alamta cewa ke mutum ya banza ce ina fata muna ganewa sannan idan mutum aka ganshi lafiya lau komai da yake so yana samu ko mun gane Allah ya huwace miki komai ya baki kyakkyawar siffa kyakkyawar dangantaka kyakkyawan miji kyakkyawan gida komai naki lafiya lau in jarabawa aka kike cinyewa komai baki da wata matsala duk abin da kike so ki siya zaki siya duk abin da kike ga ya miki a tamfari handset ne idan biki ne kike so kije zaki je ki yi shigar da kowa bata iya irin wannan shigar ba sai kin zama abun nunawa kowa tana envy dinki kowa tana miki ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu lahu hadin azim din da kika wuce ana labarin ki ko wannan ko ba alama Allah yana son ki bane ko mun gani ba alama bace akan cewa Allah yana son ki ko da Allah yana son ki wannan dai ba shine alama ba ina fata muna fahimtar wannan akwai wani hadisi da nake so na ba mu labari yana da matukar hadari kwarai da gaske ku saurara ku ji wannan hadisi wani ba kauye ne kamar yadda Abu Huraira ya ruwaito yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba kauyen wani lafiyayyen mutum ne abun hawansa lafiyayye komai nashi ya ji garas sai manzon Allah ya tambaye shi yace ka taba yin ciwon kai shi bai ma san ciwon kai bai ce menene kuma ciwon kai haka yazo a cikin hadisin yace hal akhadhatka ummu min damin qattu qala wa ma ummi min damin laraba suna ce ma ciwon kai ummu min dam ko kuma zazzabi haka zazzabi sai annabi yace mishi yace bai san zazzabi ba manzo Allah yace mishi harrun bainal jildi wal lahmi zafin da kake ji tsakanin fatar ka da naman ka shine zazzabi baka san shi bai ce shi bai ma san shi yace san ban taba yi ba yace to ciwon kai fa as-suda yace wallahi shi bai taba koda ciwon kai ba bai taba mura ba bai taba typhoid ba bai san malaria ba balantana wani ulcer ko sikila duk wannan cutukan zamani ne san su Allah Allah ya girgida kai bayan da ya wuce ya tafi sai manzo Allah yake cewa man ahabba an yanzura ila rajulin min ahalin nari falyanzur ila hadha yace duk wanda yake son ya ga mutum wanda yake da siffa irin ta yan wuta to kun ganshi shine al-imam ibn hibban ya tsaya yin sharhin hadisin yace baba annabi yana nufin wannan mutumin dan wuta ne kai tsaye ba yana nufin duk mutumin da yake rayuwa a duniya baya san wata matsala to zai wuya bai ci wuta ba ranar kiyama wato ko da musulmi ne idan an je lahira to zunuban shi halal za su kai shi wuta kafin su fito kafin a kona shi a fito da shi idan kuwa ana samun matsala a duniya to duk zunuban shi za su zama kafara ta hanyar wannan matsalolin ma'ana mutun yayi laifi sai ya zazzabi sai a gafarta mai wannan zunubin mutun yayi laifi sai wani kasuwanci sai wata asara sai a gafarta mai wannan zunubin mutun yayi laifi sai ya samu wani tasgaro a rayuwarsa sai a gafarta mishi amma kullun mutane kullu bani adama khata'un ko dukkan bayin Allah masu laifi dukkan yayan annabi adam masu laifi to sai mutun yana yin laifi kuma baya samun hanyar da zai tuba baya tuba baya istighfari ko baya fuskantar wata jarabawa a rayuwa to karke zai wayi gari a lahira zai tare da tarin zinubai wannan tarin zinuban ko dai Allah ya gafarta mishi ko kuma Allah ya sa shi a wuta a kona shi gurgudan zinubin nasu don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin muslim yana cewa babu wani a cikin qur'anin alkiyama face sai Allah yayi magana da shi shi da Allah ido da ido Allah ne saka kowa a daka daga shi sai shi yace muta yace miki wance eh kin tuna laifi da cikin kaza ana jarabawa a makaranta ki sata an sa kin tuna duk laifin da kika yi rannan ma kin yi mijinki ƙarya kin tuna wannan za a lissafa miki laifin ki ga baki daya tas da ƙaryar da kike yi da duk wani rashin gaskiya da kike yi sai mutun yayi shiru manzo Allah yace hatta idza dhanna annahu halaka har sai mutun ya cire rai yana tunanin shikenan ya shiga uku ya lalace sai Allah ya ce to shikenan na yafi miki gaba daya manzo Allah ya ce sai mutun ya ce to Allah akwai wasu manyan laifuka da nayi wanda ban gansu a cikin lissafi ba su ba yafi mun bane anan za a fada ma mutun kananan laifukan shi ne amma manyan ba za a fada ba sai ya ce to ya Allah manyan ni ban ga an fada musu ba ko ba a yafe min ba sai Allah ya ce a waɗancan na rufa maka asiri akan su tun a duniya anan ma ba za a ambace su ba tunda ban bari an san kana yin su a duniya ba to anan ma ba sai an sani ba na yafe maka yana cikin sahih muslim to idan ba Allah ya ga damar mu mutum wannan rangwamen ba zai je tare da tarin laifi wanda ba ai kafara su a duniya ba shine ma'ana hadisin da manzo Allah yake cewa wanda ke so ya ga dan wuta to ya kalli wannan mutumin kauya Allah ka tsare mu daga wuta su fitintunu da suke samun mutane ya yi kwa masu albarka ya kamata ne abinda ya kamata shine su cire mana kwadayin duniya su sa mana abin nan wato san lahira da san aljanna kun ga annabin nan na Allah wannan jarabawa da ya samu da yazo yin addu'a ya nemi lafiya ne kawai ba duniya ya nema ba yace Allah shedan ya shafe ni da azaba ya Allah ka bani lafiya lafiya yana neman ta ne dan ya bauta wa Allah bai nemi wani abu na duniya ba ko mun gane kuma dama ya tabbata a cikin hadisi cewa kowanne annabi Allah ya bashi wata addu'a kasidin wanda da yaro ka za a bashi manzo Allah ya ce dukkanin annabawa sun yi amfani da wannan addu'a ta su wani annabin yayi amfani da ita yayi addu'a an halakar da al'umma shi kamar annabi Nuhu kenan rabbi la tadhar alal ardi min kafirin dayyara wani annabin yayi addu'a ya nemi mulki irin Sulaiman rabbi habli mulkan la yanbaghi li adamin ba'd to shi kuma annabi Ayyuba wannan addu'a ita ce yayi dan neman lafiya addu'a ce guda ɗaya da Allah ya wa kowanne annabi ya bashi ta matsayin kasidin kamar yankan wuka da yaro ka za a bashi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kaunar al'ummarsa sai ya ce shi ya aje addu'a tashi sai a lahira ita ce zai amfani da ita wajen roƙa mana rangwame da ceto Allah ka sa mu cikin jita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi bai nemi mulki ba, bai nemi halaka da al'ummarsa ba, bai nemi komai da wannan addu'a ba. Yace a aje mai ita sai ranar alkiyama. Da haka yadda za a yi ki tabbatar kin mutu musulma cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan mu samu shiga cikin wannan ceto, Allah ka sa mu a ciki. Dan haka bala'i da ke faruwa jama'a ya kamata ya dinga tunawa mutum lahira ne, ba irin yadda mutane suke ba. Zaka ga ana cikin wani jarabawa amma mutane suna ta sata. Idan ana gobara a unguwa, kayan mutanen gidan da ake gobara wanda aka ciro ƙarshe sacewa yake, maimakon mutane suna ganin bala'i su ji tsoron Allah. Idan mutane suka yi hatsarin mota sai a zo kan gawawakin su ko kan jukunan su wanda suka ji ciwo, sai a lani ne a cira hansen a cira kuri. Wani irin rashin imani ne wannan jama'a? Ko kuma ma a tsaya ana ta daukan hotuna a wannan zamanin na hoto, ana daukan hotuna ana yadawa akan Instagram da Facebook da WhatsApp da Twitter da wani ne da wani ne. Wannan mutuwar zuciya ne da kekashewar imani jama'a. Ya kamata idan mutum ya ga wani cikin bala'i, to wannan ya tuna mishi lahira, yayi addu'a. Akwai addu'a da ake yi idan ka ga wani cikin bala'i, wato Allahumma la tu'akhidh, addu'a da ta zo kan cewa idan ka ga wani ya fada cikin wani bala'i, Allahumma alladhi afani min mabtuliya bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Tana nan a cikin Sahih Muslim. Na gode wa Allah da ya tseratar da ni daga bala'in da ya zarce wannan ne. Na gode wa Allah da ya ɗaukaka ni akan da dama daga cikin mutane. Idan ka ga wani a cikin wani bala'i, addu'a da za ka yi kenan. Idan kuma kai ne bala'in ya auka ma, to sai ka yi haƙuri. Haƙuri ɗin nan sai ya ƙara miki ɗaukaka a wurin Allah. Ba a son mutum ya dinga ganin kamar Allah bai kyauta mishi ba. Irin yadda arna suke yi. Kisi suna cewa God why me? Me yasa Allah zai mun haka? Ai Allah yana yin abin da ya so ne, la yus'alu amma yaf'alu fa'alu ne lima yuridu. Ina fata mun gane wannan. Ya zo a cikin wani hadisi wanda al-Imam Muslim ya fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yunadi munadin inna lakum an tasihhu fala tasqamu abadan wa inna lakum an tahyu fala tamutu abadan wa inna lakum an tashibbu fala taharamu abadan wa inna lakum an tan'amu fala tabta'isu abadan. Ranar alkiyama mutanen da suka yi haƙuri akan jarabawa ta same su, amma sai tuma talakun janna wa lamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum masatuhum ba'sa'u wad-dara'u wa zilzilu hazwa karshen aya cikin suratul baqara. Ko to irin waɗannan mutanen su ne manzo Allah ya ce ranar alkiyama za a sa a yi shela. Allah ya ce a gaya musu za ku zauna cikin lafiya, ba za ku yi cuta ba, za ku zauna cikin rayuwa ba za ku mutu ba, za ku zauna cikin ƙuruciya ba za ku tsufa ba, za ku zauna cikin ni'ima ba za ku shiga cikin wahala ba. Wannan shine ma'anar fadin Allah wa nudu antil kumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'amalu. Haka Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi, za a kira su a ce wannan aljanna an gadan muku ita saboda ayyukan da aka ambata waɗanda kuke, wanda daga cikinsu akwai haƙuri da jarabawa da Allah ya musu. Ina fata muna ganewa. A wannan kissa ta Annabi Ayyuba tana nuna mana falalar haƙuri, haƙuri da mutum zai akan jarabawa da Allah ya musu, haƙuri akan biyayya Allah, haƙuri akan abin da zai same ka na ibtila'i. Tare da cewa wannan haƙuri, akwai malamai suna cewa akwai haƙuri iri biyu, akwai haƙuri al-ikhtiyari, akwai haƙuri al-ittirari, haƙuri dole na ba yadda ka iya, akwai kuma haƙurin da zaka iya yi. Yanzu idan wata ta mare ki, zaki iya ramawa, fa in aqabtum fa aqibu bismi ma uqibtum bi, zaki iya ramawa ko? To wannan shine in kin yi haƙuri, haƙuri ne ikhtiyari. Akwai kuma haƙuri ittirari na dolan dole. Yanzu duk yadda kika kai ga kina san yanzu rana ta faɗi ba ta faɗi ba sai lokacin ta yi. idan Allah ya dora miki ciwon kai dole ki hakura sai lokacin da Allah ya ga damar ki warke ko kin sha maganin Allah bai ga damar za ki warke ba mace mai ciki dai da cikin nan yake takura mata bata isa ta haife shi ba sai ran da Allah yayi mishi summan sabila yassara ina fata mun gane to wannan shine hakuri al-ittirari na dole dole to wannan bai da wani lada kaman wancan da zai wanda kana da yancin kai wani abu ka hakura ba kai ba yafi lada ko mun gane idan aka mare ki zaki iya ramawa amma sai kika hakura kika daure to yafi lada yanda ciwon kai da zaki ji bai da kika iya dashi akwai wata mata da ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ita ma tana da larura ne na aljani aljani yana hawa jikinta idan ya buge ta sai ya mata tsaraici sai a dinga ganin al'auranta sai ta ce ya manzon Allah kaji abin da ke faruwa da ni kai mana addu'a na samu lafiya mana sai ya ce mata in shi iti sabarti walakin janna idan kin so ki yi hakuri ki ci gaba da zama da wannan larurar ta aljani da ku Allah ne baki aljanna kin ji falalan masu aljanna wanda za ta yi tana da aljani tana samun matsala tun da za ta yi hakuri aljanna Allah zai bata ko mun gani aljanna gaba daya shine ladan hakurin da kika yi da matsala aljani idan kina da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wannan matar al-ibratu bi umil lafzi ba wai ya tsaya akan ta bane kawai yace wa in shi iti da'utullah an yu'afiki amma in ki so sai roki Allah sai ya warkar da ki sai ta ce bal asbir zan yi hakuri na yi hakuri ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka roƙan muni Allah idan aljani ya buge ni ya daina sa ni ina tsaraici kan a dinga ganin halittata sai ce to ba lake ha ba yana cikin Bukhari da Muslim dan haka din Allah ya daura mutum wani cuta idan yayi hakuri to ladan ba gangani bane ya koyon wa masa albarka amma ba an hana neman magani bane ya halasta mutum ya nemi magani amma idan zai yi hakuri to ya fi lada wannan yana daga cikin falala hakuri a cikin wani hadisi kuma manzo Allah yake cewa man yatasabbar yusabbihu Allah wanda zai daure din to sai Allah ya sa mishi dauriya kuma ba uqiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr babu wani lada babu wani abu da Allah ya ba wani babu wata falala da Allah zai ba wani mutum a duniya da ya kai falala hakuri da wanda Allah ya bashi ilimi da wanda Allah ya bashi sarauta da wanda Allah ya bashi karfi ko karfin iko ko meye Allah ya ba mutum a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falalan wannan abun bata kai falalan wanda Allah ya bashi falala hakuri ba Allah ka sa mu zama masu hakuri daga cikin falala hakuri ya Allah yake cewa inna Allah yuhibbu as-sabiri Allah yana son mutane masu hakuri sai daga cikin da Allah yake son su har ila yau wannan kissa tana nuna mana falalar addu'a falalar addu'a musamman ga wanda ya shiga cikin kunci da damuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana addu'a yana cewa Allahumma afini fi badni Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari haka Imam Abu Dawud ya ruwaito da isnadi tabbatacci manzo Allah yana addu'a Allah ka bani lafiya a jikina Allah ka bani lafiya a kunnena Allah ka bani lafiyar ido Allah ka bani lafiyar kaza haka addu'a dan neman lafiya abu ne mai falala haka yana kuma yin ishara yana umarni yana cewa ta'awadu billahi min jahadil bala wa darki shaqa wa su'il kaba wa shamatatil a'da kamar yadda al-imamu al-bukhari ya rawaito cewa ku dinga roƙon Allah ya tsare ku daga bala'i da tsiya da mummunan hukunci da kuma wato zagin makiya su muku dariya wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je gaida wani mara lafiya kamar da Muslim ya ruwaito sai ya same shi zazzabi ya mishi tsanani sai ya ce mishi kai ko bawan Allah me ya faru da kai yace ai na yi addu'a ne na ce ya Allah duk wani abu da ka tanadar muni na bala'in lahira Allah ka saukar mana da shi yanzu kawai manzo Allah ya ce a sallallahu al'afiya ku dinga roƙon Allah lafiya kar ka roki Allah bala'i ba roƙon Allah ka ce in Allah ka saukar mun da bala'i irin wannan rantsuwar da kuke ba kyau fa ki ce in ƙarya ne Allah ya saukar miki da bala'i kaza kaza ba kyau kowa ta tuba ta daina irin wannan addu'a kun ji ko babu kyau irin wannan addu'a da kuke wai in zaki rantsa ki ce idan ƙarya ne Allah ubangiji ya saukar miki da bala'i kaza Allah ya sa yanzu nan Musa ta kade ki ba wa Allah irin wannan jalasin ba kyau Allah ya sani idan muka lura da addu'ar Annabi Ayyuba ya ambaci kuncin da yake ciki to babu laifi idan mutum ya zo wajen addu'a ya ambaci abin da yake fama ya ce ya Allah ina fama da matsala kaza Allah ka yaye mu kuma ya ambaci sababin ciwon babu laifi mutum ya ambaci sababin ciwon yace shedan ne ya shafe shi wannan yana tabbatar da shafar shedan har ga bayin Allah nagari har ga annabawa akwai kissa da ake faɗa cewa wai jikin shi yana tsutsa wannan ba ta tabbata ba cewa wai jikin shi yana tsutsa tana faduwa har yana dauka yana mayarwa a wannan ƙarya ne wannan bai tabbata ba ya dai rashin lafiya haka aka faɗa shekara 18 shekara 18 ba ya goma sa albarka wata kila wata nan ba ta kai shekarun haka a duniya ba yanzu tun 19 nawa kenan zuwa yau shekara 18 kamar daga 2001 ko shekara 1 zuwa yau a ce tun daga lokacin tun zamanin Obasanjo a ce haihuwa baki da lafiya imagine a ce kina kwance a gadan asibiti ko kina gida a saurara yayi saka a saurara to wallahi musta'an ina ganin to bari mu saurara haka tunda an samu matsala last week eh gara mu saurara haka saboda tambayoyi abin yana da yawa amma kuma lokaci ya kure bari mu saurara saboda akwai tambayoyi kuma lokaci ya tafi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله نعم.